Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Ma sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin juma'a 2 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalma Si Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da tsoratar da al'umma kan illar bakin haure yayin da ake kusantar zaben makon gobe a nan Amurka. Ta wani gefen kuma, Donald Trump na yi wa wasu kasashe uku na nahiyar tsakiyar Amurka barazana daukar wani mataki a kansu. Sannan matar ɗan jaridar Saudiya da aka kashe a Turkiya, Jamal Khashoggi, da ya soya aura, ta maida wa Amurka martani game da kisan.
To, kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa gwamna Ganduje na jihar Kano ya yi watsi da bidiyo mai nuna yana karɓar cin hanci.
Hakkin majalisa ne ta ɗauko ƙwararru su zo su duba wannan bidiyo.
Za kuma a ji cewa yau take ranar jaddada muhimmancin kare 'yan jarida.
Ya kamata a ce yanzu ana maganan ƙarfafa 'yan jaridu ne waɗanda su ne ke bayanin abubuwan da gwamnati take ciki, suke wayar da kan jama'a.
A jamhuriyar Nijar kuma, takaddamar masarautar da magaran ta kai ga neman a tuɓe marka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis a wani gangamin taron siyasa da yi a Colombia da ke Missouri ya sake saka tsoro akan bakin haure waɗanda suka yi ƙoƙarin shigowa nan Amurka da kuma ɗaukan alƙawarin yin amfani da dokar ikon shugaban ƙasa a cikin sati mai zuwa akan masu neman mafaka a nan Amurka waɗanda suka taso daga nahiyar tsakiyar Amurka da zummar zuwa nan Amurka ɗin kanta. A gangamin taron siyasar da yi jiya Alhamis a garin Colombia da ke jihar Missouri, shugaba Trump ya sake bayyana aniyarsa ta yi wa kundin tsarin mulkin Amurka gyara don kawar da dokokin da suka baiwa duk waɗanda aka haifa a nan Amurka damar zama ɗan ƙasa. Shugaban ya faɗa a wajen gangamin cewa shi baya goyon bayan 'yan fakewa su zo su haihu, inda mata da suke da ciki daga wasu ƙasashe suke tahowa nan Amurka su haihu don jariran nasu su zama ɗan ƙasar na Amurka. Dangane da haka ne Trump ya ce yana so ya yi wasu sauye-sauye ga babi na 14 na kundin tsarin mulki, amma masu sharhi akan harkar shari'a sun yi watsi da ikirarin nasa, inda suka ce ya fi ƙarfin ikon shugaban ƙasa ya canja kundin tsarin mulkin ƙasar ta Amurka. A halin yanzu kuma, fadar shugaban Amurka ta yi barazanar sakawa ƙasar Nicaragua takunkumi. Wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da fadar ta sanar da cewa za ta ɗauki irin wannan matakin akan ƙasashen Venezuela da Cuba, inda ta kira ƙasashen uku da tungar masu kama karya. A lokacin da yake bayani a Miami jiya Alhamis, mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Amurka John Bolton ya ce Amurka ba za ta sauƙaƙa wa ƙasashen masu mulkin kama karya da ke makwabtaka da ita ba. Bolton ya danganta shugabannin ƙasashen uku, wato Nicolas Maduro na Venezuela, Raul Castro na Cuba da kuma Daniel Ortega na Nicaragua, da wasu masu wasan barkwanci da ake kira Three Stooges. Matar da ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi ya soya aura ta ce matsayin da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauka a kan kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar mataki ne da ke nuna cewa gwamnatin ba ta damu da kima ko darajar bil'adama ba. A wata kasida da ta rubuta wa jaridar Washington Post, matan mai suna Hattie Sengiz ta ce a tsakanin duk ƙasashen duniya kamar kasar Amurka ce ya kamata ta jagoranci kokarin cafko waɗanda suka aikata wannan kisan gillar domin a yi musu hukunci. Sangiz ta ce wasu mutane a gwamnatin Amurka suna fatan ganin an manta da wannan kisan gillar da aka yi wa Kashogi tare da dabarun jinkirtawa. Ta ce amma za su ci gaba da neman ganin gwamnatin Amurka ta ci gaba da neman an farauto waɗanda suka hallaka Jamal don tabbatar da an yi mishi adalci. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A karo na farko mace za ta jagoranci kotun kolin ƙasar Ethiopia. Aji Alhamis ne bayan da ta share kamar mako guda tana tunanin abin. Miza Ashnafi, wadda lauya ce kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata, ta amince ta karɓi muƙamin da aka bata na jagorancin kotun kolin ta Habasha. Ta gaya wa sashen harshen Amharic na gidan rediyo nan na muryar Amurka cewa na san nauyin da yake tattare da wannan aikin, amma idan dama irin wannan ta zo wacce tana zuwa sau ɗaya ne a rayuwa, na ga cewa ya kamata na karɓa. A baya dai Miza ta taɓa zama alƙaliya a babbar kotun ƙasar daga 1989 zuwa 1992, haka kuma ta yi aiki da kwamitin da ke kula da tattalin arziki na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan Afirka. Sannan Miza ta jima tana aiki a matsayin lauya alƙaliya mai fafutukar ƙwato wa mutane haƙƙinsu da kuma shugabancin harkokin kasuwanci. Haka kuma ita ce ta farko da ta kafa bankin mata zalla a Ethiopia, ta kuma kafa ƙungiyar lauyoyi mata a ƙasar.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangonne a jihar Kano ta arewacin Najeriya, inda gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje, wanda kwamishinan yada labaran jihar ya wakilce shi a gaban majalisar dokokin jihar, ya ƙaryata zargin karɓar cin hanci kamar yadda wasu fayafayen bidiyo ke ikirari. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Idama can mun riga mun faɗa cewa a gaskiya wannan zargi ba haka bane, ba daidai bane. Maganar na goro ko cin hanci da ake magana bai ma taso ba.
Kwamishinan labarin gwamnatin Kano kenan Malam Muhammad Garba, wanda ya wakilci gwamna Ganduje a gaban kwamitin majalisar dokokin mai wakilai bakwai.
Saboda girmama wannan kwamiti da wannan majalisa, gwamna ya turo ni, ya turo Attorney General ya zo a madadin al'umma, kuma alhamdulillahi na gabatar da wannan takarda gaban wannan kwamiti. Kowa ya riga ya san cewa gwamna gogaggen ma'aikaci ne, saboda haka ba zai yi wannan kuskuren na a zo a ce har za a bashi cin hanci ko kuma na goro ba. Saboda haka wannan magana ce ta ƙage. Hakkin majalisa ne ta ɗauko ƙwararru su zo su duba wannan bidiyo. Duk abin da majalisa za ta yi ta tabbatar da gaskiya. Ina so in tabbatar muku da cewa gwamnati tana tare da mu.
A wasiƙar gayyata da kwamitin ya mika wa gwamna Ganduje, ya buƙaci ya bayyana da kansa bisa rakiyar lauyoyinsa idan yana so, tare da bashi damar ya mika rubutattun bayanai muddin yana muradin yin hakan. A jiya Alhamis ne dai faifan bidiyon na hudu ya bayyana a kafofin sada zumunta, ko da yake mawallafin jaridar Daily Nigeria Jafar Jafar ya nesanta kansa da sabon bidiyon. Barista Maruf ya kasaye da ke zaman lauyan da ke ba da kariya ga gwamna Ganduje game da wannan batu, ya ce suna ɗaukar matakai.
Matakan kare kai kamar da yadda mu duk abu da ake a social media ko wata kafa, gamna da mu ba abu ne da za mu zo mu ta faɗa da mutane ana cewa gashi wane ne a ta labari, ha a ta yaɗa labarin abin da ba shi kenan ba. Amma tun da akwai kwamiti da aka kafa na House, kamar yadda muka faɗa a gaban kwamiti a matsayin lawyer na gwamna personal lawyer, muna da damammaki, yana da damar ma ya ƙara for defamation of character da ƙara ɓata suna, amma duk ba mu ɗauki wannan matakan ba.
Me yasa ba ku dauka ba?
A matsayinsu na mai girma gwamnan Kano, kowa na sani. Kuma gwamnan Kano mutum ne mai hakuri da afuwa.
Wannan yana nufin kenan idan ta tabbata cewa ba daidai bane wannan bidiyon, gwamna ba zai nemi maki bisa ba?
Eh, to ya danganta ga abinda shawara ta kama.
Dangane da kira-kiran da wasu kungiyoyin sa kai ke yi kuwa na cewa gwamna Ganduje ya sauka domin ba da damar gudanar da sahihin bincike, barista ya kasai na cewa
ko mataki ne ma aka dauko na abin da ake ce masa impeachment, wanda wannan ba shi bane, ko wannan mataki aka dauko irin wannan banda dokoki suka ce ba ce aka gwamnati ya sauka ba idan mutane suna magana a sauka a sauka an ma kawo shakku akan cewa kwamitin ba za su iya ba mun yarda kwamitin za su iya
bayan karbar rubutaccen bayanai daga wakilin gwamnati Ganduje shugaban kwamitin honorable Baffa Babba Dan Agundi ya ce tunda gwamnati Ganduje bai bayyana da kansa ba babu damar su yi wasu tambayoyin neman ƙarin haske daga gwamnati
zamu duba wannan video da aka bayar zamu yi wannan ranar talata amma kamar yanda aka faɗa ba shi duba wannan video ba irin wannan mataki ake yin sa ba kamar yanda dokar wannan gida ta hana yin hakan zamu yi shi da lawyer din Jafar da lawyer na mai girma gwamna da kuma waɗanda suke masana akan yanayin da za a gane cewa wannan video na gaskiya ne ko irin wanda ake hadawa a computer ne
kamar zaman makon jiya kungiyoyin gwagwarmaya da lauyoyi da sauran manazarta ne suka halarci zaman na yau Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
To a gaida Kwari daga batun zargin cin hanci kuma sai batun kare yan jarida daga gallazawar da ake masu wanda yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin kare yan jaridar daga Lagos ga wakilinmu Babangida Jibrin da cikakken rahoton.
Majalisar Dinkin Duniya ta ware wannan rana ne dai domin tunawa da wasu yan jaridu yan kasar Faransa guda biyu da aka kashe a kasar Mali a ranar 2 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Kudirin na Majalisar Dinkin Duniya dai yayi Allah wadarai da duk wani nau'in hari-hari da ake kai wa yan jaridu ko kafofin yada labarai ko ma'aikatan yada labarai a sassa daban-daban na duniya tare da yin kira ga kasashe da suka rattaba hannu a kudirin Majalisar Dinkin Duniya da su hada hannu wajen ci gaba da kuma tabbatar da lafiyar yan jaridu a ko ina suke a cikin kasashen su daga shekara ta 2006 zuwa 2017 Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa yan jaridu fiye da 1,000 ne aka kashe a sassa daban-daban na duniya a yayin gudanar da ayyukan su batu na baya-bayan nan dai shine wanda ake yi tsakanin kasar Saudi Arabia da kuma sauran kasashe na duniya game da zargin da ake wasu jami'anta wajen kisan wani dan jarida dan kasar da ya gudun hijira mai suna Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudi Arabia dake kasar Turkiya Najeriya ma dai ba a barta a baya ba wajen zargin musgunawa yan jaridu kasa da watanni biyu da suka gabata sai da aka tilasta hukumar tsaron Najeriya sako wani dan jarida da ya shafe kusan shekaru 2 a hannunta inda hukumi ke zargin cewa ba dan jarida bane to kowane irin kalubale yan jarida yake fuskanta ta Najeriya ga dai ra'ayin wasu yan Najeriya game da aikin yan jaridun a Najeriya
a gaskiya wato zaka ga dan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati
shi dai dan jarida yana da baki kuma yana da hannun rubutawa in ka musguna mishi ko kai mishi illa ta kowace hanya zai iya rubutawa zai iya fadi Allah ya taimaki yan jarida ya taimake su akan dukkan ayyukan su da suke yi
to na farko da duk lokacin da aka ce ga gwamnati tana kama yan jaridu masu rajin kare haƙƙin dan adam yadda za a kasance cikin kishin ƙasa da abubuwa masu kama da irin wannan ya kamata a ce yanzu ana maganan ƙarfafa yan jaridu ne waɗanda su ne ke bayanin abubuwan da gwamnati take ciki suke wayar da kan jama'a a takaice yan jaridu kusan su ne fitilan da suke haska al'umma
Najeriya dai yana daya daga cikin kasashe na duniya da yan jaridu ke taka rawar gaban hantsi inji gwamnatin tarayyar Najeriya a wanda kuma take ganin ya kamata wannan ya zama abin yabo ta bangarori daban-daban Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
wannan haka ne kuma a gaida baban gida daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda takaddamar masarautar da magaran ta kazance har fadawa ke kiran da a sauke marka Tamar Abari gare ki
Abdulkarim Inki Bulaman Sultan na da magaran shine ya karanto da sanarwar
mu manya-manyan makarraban fadawa da dukka ƴan fadal mai martaba Alhaji Abubakar Sanda Sultan na da magaran mun taru a taro na musamman 1 ga watan Nuwamba shekara 2018. Dangance da haka muke meka wannan sanarwa saboda layihika, manya-manyan layihika wanda su huto ba sai da aka sa Alkur'ani. Muna nema mai martaba ya sabce marka kwata-kwata daga mukamin shi na marka da kuma mai garin birni kuma nan take yayi kambacin shi ba tare da bata lokaci ba.
Usman Sanda wani kane ne ga mai martaba Sultan Alhaji Abubakar Sanda ya bayyana irin laifuffukan da suka kai su ga yin magana.
Kwadawa mu na gargajiya matsayi wanda tunda muka taso aka san su anan yau su ba kwa bane gidan wannan. Duk halin zaman hwa da yasa da suka janye sai da yayi kai da ya zamanto muka harin lisahin abin zami sai na dauki da shi yankin zambu wannan sassala abu duka hal mu tabbato gaskiya yau an kaban Qur'ani sai rance sarki bai taba lahin wadan lahin marka a gabana ya san ni in ya ga muni insha Allahu rabbi zan fara magana amma hwa da wannan kaf babu wani bi ku kare shi in aka sarki yayi magana ya karya yace ba uban da ya isa har ya kai na hodin yana cewa shi wannan gida yana iya gare shi dan ce mishi duk wani abubuwa kadina
daga ɗaya bangare kuma Ibrahim Adam kane ne ga markalawan ya maida martani kamar haka
wanga tsakanin barkar da sarkin da magaram magana ce ta doka mai tsara tsakanin sarakan gargajiya ita shi daduwa 2015 ta 13 na watan January na 2015 ta rarraba ayyukan da yake tsakanin sarakan gargajiya dalilin wannan dokan kowa ta raba aiki nashi ta bashi ba bafa da bai ke ce ma sarki ya hudda wani ko ka hudda wani a'a kalkashin doka ake
yanzu haka dai wannan takaddama ta kai bangarorin biyu zuwa kotu inda suka fuskanci shari'a har ma aka saurare su a kuma nan gaba za a bada sakamakon shari'ar. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Tamar, yanzu kan bar mu koma gefe guda Mahmud Lalu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan kalaman da shugaban Amurka Donald Trump ya taso da shi na cewa gwamnatinsa na yin dubi kan yadda za a soke tsarin nan wanda ke baiwa 'ya'yan da aka haifa a nan Amurka waɗanda iyayensu ba Amurkawa ba damar zama 'yan ƙasa da kuma 'ya'yan da aka haifa waɗanda iyayensu suka shiga ƙasar ta barauniyar hanya. Sunana Mahmud Lalo. Wani abu da wasu ke ganin zai iya kunna wutar wani sabon rikici a fagen siyasa Amurka shine kalaman da shugaba Donald Trump yayi na cewa zai soke dokan nan wacce ta baiwa duk wanda aka haifa a Amurka damar zama dan ƙasa ko da iyayensa ba Amurkawa bane. A farkon makon nan ne Trump ya bayyana hakan a wata hira da yayi da gidan jaridar yanar gizo ta Axios.
But now they're saying I can do it just with an executive order.
Yanzu an faɗa min cewa lallai zan iya soke wannan tsari da ikon da doka ta bani na gashin kaina. Ka duba wannan lamari. Ta yaya za a ce mu ne ƙasa kaɗai da mutum zai zo ya haihu sai ɗan ya zama ɗan ƙasa har na tsawon shekaru 85 har ma ya ci gajiyar alfanun da ake samu. Sam, abin bai yi ma'ana ba. Dole ne mu soke wannan tsari.
It's ridiculous and it has to end.
To dangane da wannan batu na tuntubi Hassan Sallauji Biya, mazauni a nan Amurka wanda kuma ke sharhi kan al'amuran yau da kullun. In na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan lamari.
To gaskiya wato Haji Mahmud abu ne wanda yake da wahalar yiwuwa. Kamar ana tunanin kamar tsatsin da gwamnatin ya saba yi kenan barankana ma yanzu da aka kusa ko kuma aka doshi yin zaben a tsakiyar zango. Abu ne wanda yake cikin constitution wato tsarin mulkin Amurka kuma wannan doka ce da aka yi sama da shekara 150 da suka wuce. To zai wahala a ce shi kamar yadda yake tunani kawai zai iya rubuta wannan kodari da ake ce ma executive order ya iya hana mutane su shigo wato wanda suke ba su da takardu illegal a nan in suka haifi da kawai a ce ya zama ɗan ƙasa.
To amma kamar ya kakalli yadda shi Trump ɗin ya ce ya yi magana da lauyansa ya faɗa mai cewa lallai ba sai ya buƙaci an je zauren majalisa an nemi izini ba zai amfani da wannan ƙarfin doka da aka bashi da gashin kansa ya yi gaban kansa kan wannan batu ya soke wannan tsari.
To shi ne wato akasarin wanda suke sharhi akan kafafen yaɗa labarai suna cewa kawai ɓatu ne. Abin ba zai iya yiwuwa ba haka nan kawai a ce ya canza ita wannan dokai wannan kuduri da ake cewa executive order, duk da lauyoyin shi sun kama nuna mishi cewa zai iya. Wato abin yanzu kawai in dai har zai yi kuskuren yin haka, a misali zai iya yin dokar, to shi ma kanshi ya sani yana yin ta, wani alkali zai yi kokarin dakatar da ita.
To akwai kuma ikirarin da yake na cewa Amurka ce ƙasa kadai da ke amfani da wannan tsari, kamar ya kalli wannan batu nasa.
Wannan gaskiya shi ma masu sharhi sun ce ba haka ba ne. In ka tsallaka nan Canada, wato arewacin Amurka, in ka shiga za ka aka haifi yaran da aka haifa su ma, ko daga ina iyayen suka zo, ko kuma menene wato matsayinsu, shi ma dan wato ya zama dan ƙasa kenan. Haka nan baya ma ita ma kudancin Amurka, wato Mexico, kuma daga inda ka faɗo aka haifi yaro, shi ma ya zama ɗan ƙasa. Ana ma cewa kusan wato akwai ƙasashen yammacin duniya wajen kusan guda 30 da suke da irin wannan dokokin, duk da kuma akwai kuma masu yawa kuma da ba su da ita.
To ajasa akwai mutane da dama daga sassan duniya, daga Afirka, daga nahiyar Asiya, zaka ga sun yi tattaki musamman su taho da iyalansu zo su aihu anan, saboda ɗan ko yadda za a haifa su zama ƴan ƙasa. Kuma Amurka an yi sharhin cewa tana samun makudan kuɗaɗe a wannan fanni. Kana ga bai yi la'akari da wannan hanyar kuɗaɗen shiga da Amurka take samu ba?
Ba a yi maganar wannan ba, wato amma idan ka ji masu mutane da suke ta tofa albarkacin bakin su kan maganganun ƴan ƙasa ƴan nan Amurka, kullum za ka ji cewa suna tsokacin cewa ya za a ce mutum kawai daga samun visa ya shigo ya haifi yaro. To yana daga cikin abubuwan da ake tautauna wato a fagagen labarai, amma shi ainihin Trump yanzu a wannan magana da yake ta executive order shi ne ta hana wato wanda yake ce ma wanda marasa takardu kamar mutanen Mexico da sauransu wanda suke nan ba kan ka'ida ba.
To a ƙarshe da farko ka ɗauko maganar batun kalaman nashi na da alaƙa da yanayi ko kuma lokaci na siyasa da aka shiga a yanzu, kamar ina alakar kalaman nasa da batun siyasa?
A to kasan shi yawancin akasarin magoya bayan shugaba Trump ana ce masu base din shi, wato yawanci mutanen da suke zaune kamar a ƙauyuka kuma fararen fata ne. To wannan magana ta shige da zace ko ta immigration tana musu ta suna mutukar son ta sosai, su ji shugaba ya ce ai zai hana zai sa doka. To yanzu kaga bai fita ka kwana biyar ba da za a je a yi zaben midterms a nan Amurka. To ana tunanin cewa ya dawo da wannan zancen ne yanzu saboda ya ba su ƙarfin gwiwa fita su je su yi zaɓe, su jefa ma ɗan jam'iyyar shi ta Republican yanda wato zai iya yayi ya maintain din rinjayen shi da yake da jam'iyyar take da shi a ainihin majalisar wakilai da kuma majalisar dattijai.
Ina fahimci ka kenan, akwai yiwuwar idan lokacin zaben ya wuce wutar wannan batu da ya daddago ta kwanta kenan.
Za ta iya kwantawa gaskiya, musamman ma idan lauyoyin suka ƙara bincika suka ga cewa kai wannan abu ne wanda wato ba mai saukin yi ba.
Hassan Sallau Jibiya kenan, mazauni a nan Amurka, mai kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum. To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako. Za mu dadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri, musamman ma shi bakon namu Hassan Sallau Jibiya da Abdullahi Aliyu, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin bakin ɗinsa. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Boda, jihar Jigawan Nigeria, inda yake cewa A gaskiya ɗan kungiyar Shi'a sun wuce gona da iri a zanga-zangar da suke yi, wanda har ta kai su ga yin fito na fito da jam'iyyar tsaro. Muna fata mabiya Shi'a za su dinga bin dokar ƙasa kamar kowane ɗan ƙasa na gari mai son zaman lafiya. Don wannan rikici da hukuma ba abin da zai kawo wa ƙasa ci gaba bane. Ga kuma sako daga Rilwanu Sa'idu Gaya, dalibi a jam'iyyar Usman Dan Fodiyo, inda yake cewa Salam VOA Hausa. Hakika amincewa da gwamnonin Najeriya suka yi na biyan mafi karamcin albashi ma'aikata kan naira 22,500 bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda kungiyar ƴan kwadugo ta kasar suka jajirce don ganin sai an biya ma'aikatar kasa mafi karamcin albashi naira 30,000. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa hakan zai zama alheri ga ma'aikatar kasar, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam, garkuwan kungiyar muryar talakawa. Ya ce, fatan alheri VOA Hausa. Daukan mataki akan ƴan Shi'a ta hanyar kisa san bai dace ba a Najeriya. Kamata yayi tunda muna da manazarta ta bangarori daban-daban a Najeriya, su ya kamata su yi nazari akan yadda za a kawo ƙarshen wannan rikicin. Sannan su kuma ƴan Shi'a su rika bada haɗin kai a gwamnati kamar yadda kowane ɗan Najeriya yake bayarwa. Da fatan Allah ya zaunar mana da Najeriya lafiya da duniya baki ɗaya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Bashir Kansila Dirin Daji, inda yake cewa Salam VOA Hausa. A yau muna so ku ba mu dama ne domin mu yi tsokaci kan alƙalan da suka gudanar da shari'a a babbar majistirin kotu da ke Kaduna, na waɗansu mutane da ake zargi da hannu kan dumu-dumu da ta auka a jihar Kaduna. Muna fatan za ku tsaya ku gudanar da shari'a a daidai wa daidai domin a gano gaskiyar abin da ake zargin su da shi. A ƙarshe muna fatan duk wanda aka samu da hannu ciki za a yi masa hukunci mai tsanani.
To, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis a wani gangamin taron siyasa da yi a Columbia da ke Missouri ya sake saka tsoro akan bakin haure waɗanda suka yi ƙoƙarin shigowa nan Amurka da kuma ɗaukan alkawarin yin amfani da dokar ikon shugaban ƙasa a cikin sati mai zuwa akan masu neman mafaka a nan Amurka ɗin, waɗanda suka taso daga nahiyar tsakiyar Amurka da zummar zuwa nan Amurka ɗin kanta. A halin yanzu kuma fadar shugaban Amurka ta yi barazanar sakawa kasar Nicaragua takunkumi, wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da fadar ta sanar da cewa za ta ɗauki irin wannan matakin akan ƙasashen Venezuela da Cuba, inda ta yi kira da ƙasashen uku da tungar masu ƙyamar kama karya. Sabon Firaministan Pakistan Imran Khan yana ƙasar Sin, inda yake ziyarar kwana huɗu, wanda wannan shi ne karo na farko da ya je ƙasar tun da ya hau kan kargan mulki cikin tsakiyar watan Agusta. Wannan ziyara tana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Pakistan take fama da matsalar ƙarancin kuɗi, inda take neman ƙasashen waje da su taimaka mata, yayin da kuma take tattaunawa da asusun bada lamuni na duniya, wato IMF, don neman tallafinsa. A yau Juma'a ne Khan ya haɗu da shugaban ƙasar Sin Xi Jinping, inda ya gaya masa cewa ƙasar tasa ta shiga cikin wani matsanancin tattalin arziki, babu wanda ya ce komai tsakanin Xi da kuma Khan, wanda akan cewa Pakistan za ta samu taimako a lokacin da suke ganawa da 'yan jaridun. Amma shugaban na Sin ya yi magana game da halin kan Sin da Pakistan da kuma kyakkyawar dangantaka mai ɗorewa da take tsakanin ƙasashen nasu.
To, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansu, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lathas Gashin wacce ta haɗa mana sautin da injinanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Sai Allah ya kaimu.